نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan safar shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da 22 ga watan 9 shekara ta 2022 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata har yanzu muna karatu ne a cikin Kitabul Umuril Manhiya Anha littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta hana su mun tsaya kuma satin da ya gabata a babin da ke haramta taurin bashi ga mawadaci za kuma mu tashi sabon babi yau insha Allahu ta'ala babin da za mu tashi a kansa shine babu karahiyati audil insani fi hibatin lam yaslimha ila al mawhubi lahu wa fi hibatin wahabaha لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شراعه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه ونن larabcin da na karanta duk taken babin ne ma'ana malam imamu nawawi ya kulla babu yace babu karahiyati audil insani fi hibatin babin da zai bayani game da makaruhi ne a mutun ya koma zuwa ga kyautar da bai riga ya bada ita ba lam yaslimha ila al mawhib lahu bai riga ya bada ita ba zuwa ga wanda zai bawa ita me ake nufi da komawa mutum ya fasa ya fitar yayi niyyar bayarwa kuma sai ya fasa amma bai riga ya bayar din ba an fahimta to wanda makaruhi ne kai niyyar zaka ba wani maybe har ka gaya masa ma cewa wani baka abu kaza kyauta to daga baya sai maka wani abu sai ka ce wallahi na fasa ba daidai bane wannan makaruhi ne malai ce wa fihi batin wa haba hali waladihi ko kuma kyautar da ya bada ita ga ɗansa da ya haifa ɗansa na cikinsa wa sallamaha aw lam yaslimha malai ce ya bashi ita ko kuma bai bashi ita ba ma'ana shi a na farko kun ga ai ba a kawo ya riga ya bashi ita ba ko dan ka'ida shine idan ka riga ka ba mutum kyauta kuma haramun ne ya zama haramun mutlaqan ka kuma ka karbi wannan abu ba za ta yi ba da zarar ka dauki abu ka ba wani ya zo hannunsa ka ce na baka kyauta to wannan abin ya zama mallakin sa abin da ya ga dama zai dishi yanzu kai da ka ba da kyautar baka da iko ka kuma ka ce baka kayanka wannan ko gaban alƙali za ku je ba za a baka ba za ta yi ba to amma dan ka na cikin ka wanda ka haifa shari'a ta baka dama idan ka bashi abu za ka iya karba ina fata an fahimta dan wai bahaushe ya ce da kai da kaya duk mallakar waye mallakar wuya ne hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la shillu liwahidin ayyar ji'a fi ma wahaba, baya halatta ga wani wanda ya bada kyauta ya dawo yayi kokarin karbar wannan kyautar da ya bayar, sai ce illa fi ma yuti walidul liwaladihi, sai dai cikin abinda uba ya ba ɗansa. Wannan babu laifi, idan akwai maslaha sai ya koma ya karba kayansa. To shi ma in babu wata maslaha, mutum ya bada kyauta kuma ya koma ko da ɗan nasa ne ya bashi ko bai bashi ba, wannan ba daidai bane, makaruhi ne. Amma mutumin da ba ɗansa ba, dama wannan ba daidai bane, in ya riga ya bashi shikenan, bai sai ya karba ba. Bala yace wa karahati shara'ihi shay'an tasaddaqa bihi min alladhi tusaddiqa alayhi. Sannan da karhancin babin yana bayani har yanzu akan makaruhi ne shara'ihi shay'an, yaje ya sayi wani abu tasaddaqa bihi da ya bada shi sadaka, ya dauki wani abu ya bada shi sadaka, ya je wajen wanda yake da shi wancan kyauta ya bayar ko kuma zai bayar sai ya fasa, amma wannan wani abu ne da ya dauka ya bada shi sadaka din ko kyauta, sai kuma ya koma yana kulafucin abin, yana so lalle abin sai ya dawo wajensa. A lokacin ba shi da ikon ya je ya karba, amma yana da ikon me ya iya sa kuɗi ya siya ko, to shi ma ya sa kuɗi din nan ya siya, wannan shi ma haramun ne, ba daidai bane. Ina fata an fahimta, saboda mu fahimci cewa ita sadaka da ka dauka ka fitar wato wata kazanta ce, wani datti ne, laifuffukanka ne Allah madaukakin sarki ya dauraye maka su, ya fitar maka su daga jikinka. To abinda ya fita daga jikinka na kazanta kuma sai kai kokarin dawo da shi jikinka, wannan ba daidai bane. To shi sa shari'a ta hana, idan ka bada sadakar abu to haramun ne kuma ka koma kana kulafacin sa a wajen wanda ka bawa shi da kai, kai da ka bashi hannu da hannu, ka ringa kokarin lai sai ya siyan maka komai arhad da zai siyan maka da abin haramun ne aka siye shi, ba daidai bane. Shine min allazi tusaddiqa alayhi, daga wanda aka bashi sadakar abin, aw akhrajahu an zakati, ko kuma abinda mutum ya fitar a matsayin zakka, ya bada shi a matsayin zakka, aw kaffaratin, ko kuma kaffara, mutum yayi kaffara da wani abu ya dauka ya ba wanda ya cancanta a bashi lokacin da mutum yayi kaffara. Abubuwan da suke sa kaffara da yawa, kisan kai, rantsuwa da sauran abubuwan da zaiwa shari'a ta zayyana su wanda suke sa mutum ya kaffara. To ko mutum ya fitar da zakka ya bayar da ita ga wanda ya cancance ta, ko mutum ya yi kaffara ya dau abin da ya kaffara da shi ya ba wanda ya cancance shi, wani hawi hamala yace da makamantansu, sai mutum ya koma yana kokarin siyar abin da ya zakka da shi. Misali, mukaddara dabbobi ne mutum ya yi zakka da su, wanda aka ba zakkan shi wanda ya bada zakkan kuma sai ya koma ya ringa kokarin siyar su a wajen wanda ya bashi, ba daidai bane. Ko mukaddara kaffara ce mutum ya yi da dabbobi ko wani abu makamantin haka ya bada su, mutum kuma sai ya koma yana kokarin ya sayi wannan dabbar da ya bada ita a matsayin kaffara ga wanda ya bawa, to haramun ne ya siya koda kudin ku nawa ne, komai kankanta kudin kuma yawan su, idan ya sayi wannan abin ya sayi haramun. Za mu zo mu ji yadda al'amari yake insha Allah ta'ala. Malai ce amma wala ba'asa bi shara'ihi min shakhsin akhar kadin tuqila ilayhi, amma babu laifi mutum ya sayi wannan sadakar da ya fitar ya bayar, ko zakkar da ya bayar, ko kuma kaffarar da ya bayar ga wani, min shakhsin akhar, daga wani mutumin daban ba wanda ka ba kai da shi mubasharatan ba, kadin tuqila ilayhi, wanda abin ya tsire koma zuwa gare shi, maybe wanda ka bawa sai sayarwa da wani, shi ma sai sayarwa da wani, har abin ya kewayo kan wani, kai sai ka je wanda ya siya na hudun ko na biyar ko na ukun sai ka siya a wajensa. An gane yan uwa? To wannan babu laifi, ma'ana ni da kai dau zakka na baka, to ni da kai bai halatta ni sai wannan abin da na baka zakka ba, ni da kai na dau sadaka na baka bai halatta ni da kai ka siya min wannan abin da na baka sadakar sa ba, amma kai ma sai ka dauka sai ka je ka siya da wani a can, to ni kuma babu laifi in je in siya a wajen wancan din. Ina fatan fahimta yan uwa. Ta wannan shi ne, wannan shi ne, kun ga babu me ya hana. Abu na farko, ya yi hani ka yi niyyar ba da kyauta ka hana, ka yi niyyar ba da kyauta ka hana, wannan makaruhi ne, ba haramu ba ne, kamar yadda Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya ambata a cikin sharhin hadisin da yawar ya da salihina yace ba haramun ka aikata ba idan kai niyyar bada abu matakar bai zo hannun wanda zaka ba din ba to idan ka ce ka fasa ba kai haramun ba sai dai baka kyauta ba ba daidai kai ba kuma musamman idan kai alƙawari idan daga cikin siffofin mutane na gari shine akwai me cika alƙawari saba alƙawari kuma siffa ce tawa ta munafikai ko to kaga matsayinka na mutum mai mutunci ba za ka so ya kasance siffarka ta fada ɗaya daga cikin siffar munafikai ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu yawa saboda haka idan mutum yayi alƙawarin zai bada kyautar wani abu babban abin da ya kamata shine sai ya bayar sannan ko da ɗanka ne da ka haifa shi ma ba daidai bane idan ba akwai wata maslaha ba ka bashi kyauta kuma ka zo ka kwaci eh wannan ai sai ya jawo maka shi kansa ɗan naka ya rena ka ko abin da ya kamata haka ya dauke ka a matsayin wanda baka magana daya to amma akwai wata maslaha kaga wannan abin da ka bashi yana nema ya dauke masa hankali daga abin da ya kamata ya tsaya akan sa to babu laifi ka kwaci shi wannan shari'a mutlakanta baka dama idan ka bashi abu zaka iya karbewa misali ɗanka ne ka bashi motar hawa sai kaga yana zuwa inda bai dace ba da motar nan ko yana shiga inda bai kamata bai shiga da ita yana kokari ya dauko maka laifi ya jawo kansa kai ma ya jawo maka to babu laifi ka ce ba nan kullun motar nan na kwaci ba laifi bane ko da ko ka siya da sunan sa an rubuta sunan sa cewa ka bashi kyauta babu laifi ka kwaci to wannan shi ma babin ya kunshi wannan waɗannan abubuwan guda biyu daban suke sai abubuwa na ƙarshe shine ka bada sadakar abu sannan kuma ka rinka kokarin lalle abin ya dawo gurinka ta hanyar siyan sa daman zancen ka karbe shi wannan bai taso ba amma zaka iya bada kuɗi a baka shi to shi ma kai da wanda ka bawa kyautar ko ka bawa sadakar ko zakka ko kuma kafarar wannan bai halatta ba sai dai babu laifi zaka iya siyan sa a wajen wa a wajen mukaddara mu ce third party ma'ana wanda ba kai ba wanda ka bawa din ba na ukun wanda ya siya da mun zaka iya zuwa ka siya a wajen sa Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yace hadisi na farko a cikin wannan babin Ali bin Abbas radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga babban sahabi Abdullahi dan Abbas habrul umma Allah ya kara yarda da su da shi da mahaifinsa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace allazi ya'udu fi hibatihi wanda yake kokarin komawa cikin kyautarsa wanda ke kokarin komawa ya dawo da kyautar da ya bayar ta wata hanya daga cikin hanyoyi kalkalbi misalin sa kamar kare ne yarji'u fi qai'ihi da yake kokarin komawa cikin aman da yake shinye kayan sa an fahimta yan uwa don kun san kare shi babu ruwan sa shi zai ci abinci yayi aman abincin ya zama amai yarjiddige ya zama amai amma zai sa harshe kuma ya lashe wannan aman nasa ba ga kare yake ba duk wanda ya san kare mu'amalanci kare ya san kare yana da wani dabi'ar ku zai amai kuma ya shinye kayan sa babu laifi to misalin wanda yake bada kyauta ya kuma yana kokarin mallakar wannan abin da ya bada kyautar tasa to ɗaya ne da wannan da mai irin wannan siffar kamar mutumin da ya bada kyautar kamar kare ne da ya amai ya kuma ya lashe aman sa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin yazo a cikin wata riwaya ta imam muslim wanda wannan riwaya da zamu karanta yanzu imam an-nasa'i ma ya fitar da ita haka na ibn majah dukkanin su sun fitar da ita daga hadisin abdullahi dan abbas shi ma dai Allah ya kara musu yarda yace masalul ladhi yarji'u fi sadaqatihi misalin wanda yake komawa cikin sadakar sa ya bada abu sadaka ya koma yana kokarin dawo da abin zuwa gare shi yana kokarin mallakar wannan abin kamar salil kalbi kamar misalin kare ne yaqi'u da zai yi amai thumma ya'udu fi kai'ihi sannan ya koma cikin aman nasa fa ya'kuluhu ya cinye kayan sa to wannan shine kwatankwacin mai irin wannan dabi'ar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ibn daqiq al-idi alaihi rahmatullah yake cewa an ka kalli siffar da aka kwatanta shi ne aikin komawa cikin sadakarsa da kuma ita sadakar tasa yadda za ta zamto idan yi kokarin komawa cikinta yace kowanne mummuna siffa ce da ya kamata a ce mutum ya guje ta shi wanda yake kokarin komawa cikin sadakar tasa ko yake kokarin karba abin da ya bada sadaka ya dawo zuwa gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ta tashi da kare haka ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ta tashi da kare wanda kare na daya daga cikin kaskantattun dabbobi wanda addinin musulunci ya kaskanta su za ku ga duk inda addini yace a mu'amalanci kare galibi za ku ga ba mu'amala ce mai kyau ba kare na daya daga cikin dabbobin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karan farko a Madina ma ya bada dama cewa duk inda a ganshi a kashe shi duk inda aka samu kare a garin Madina annabi ya bada oda a kashe shi kawai sai daga baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya soke wannan hukuncin yace yanzu a daina kashe kowanne irin kare sai baki kawai sai kasance sai bakin kari ake kashewa annabi yace fa inna kalbal aswad shaytan sai saboda karin bakin kari shedan ne kare ne kuma aka ce idan ya taba ƙwaryarka kwanan da kake cin abinci a ciki ya sa maka harshen sai lallagi saboda tsananin nesanci da aka ce ai da shi shine sai ka wanke wannan kwanan sau nawa sau bakwai na farkon ka sa me ƙasa sau takwas kenan ko sai ka wanke shi sau takwas na farkon sai ka sa ƙasa sauran ka sa ruwa ai ko wankin kaɗai aka baka da shi ka san akwai matsala kawai da ruwa a ce ka sa ruwa ka wanke ka ƙara sa ruwa ka wanke ka san akwai walhal sau takwas to duk karen da ya sa harshensa a cikin ƙwarya ko kwano ya yi maka lallagi a cikinsa to ba za ka ci abinci a cikinsa ba sai ka yi wancan aiki kare ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya ajiye shi a gidansa yake kiyo ba karen farauta ba ba karen da ake kiyo da shi irin kiwon dabbobi ba haka kawai don jin daɗi kullum sai an cire masa kiraɗi guda biyu daga cikin ladansa kowanne kiraɗi guda ɗaya kuma kamar dutsen uhud ne za a rika bambarar kamar dutsen uhud daga cikin ladansa a kullum guda biyu ina ba ta ambe mutum to kaga kare da yake da irin wannan siffar lokacin da Allah madaukakin sarki ya so kamanta wancan a cikin suratul a'raf wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ayoyinsa ya bashi ilimi mai yawa amma sai ya jefar da iliminsa sai ya yi watsi da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi ya kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki da Allah ya tashi kamanta shi da me ya kamanta shi da kare fa masaluhu kamasalil bi kalbi in tahmil alayhi yalhaf aw tarukuhu yalhaf dhalika masalul qaumi alladhina kadhabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkaruna haka Allah madaukakin sarki ya kamanta shi da kare to shi sai ku ga galibi kamancece ne yadda ake bawa kare a shari'a ba kamace mai kyau ba to shi wanda yake kokarin komawa cikin kyauta ka bada kyauta kai kokarin dawo da ita cikin mallakinka to sai Allah madaukakin sarki ya kamanta shi da kare ita kuma kyautar da kai kyauta ko sadaka abu ne da mutum yake fatan samun yarda Allah karkashinta mutum yake fatan kankarewar zunubi karkashinta to sai Allah subhanahu wataala ya kamanta ta da mai da amai amai abin so ne amai ba abin so bane amai ba abin so bane sai kasance ita kyautar ce ta juye yanzu abincin da zaka ci a cikin ka idan ka ganshi haka gashi na an kawo maka shi a cikin kwano musamman idan abincin ya hadu da Allah da ban sha'awa ko babu ban sha'awa da ban sha'awa ga abincin nan gashi nan lafiyayye kanshi yana tashi sai ka ji kana marmarinci an fahimta idan ka ci shi kuma ya shiga cikin ka zai ma amfani ko ba zai maka amfani ba zai ma amfani amma idan kai amansa ya fito fa yana da kyan gani yana da daɗin kanshi zaka iya mai da shi cikin ka to haka sadakar take ɗan uwa an fahimta yadda abincin yake mai kyau lafiyayye mai kanshi to haka sadaka take karan farko za ta yi maka amfanin da ya kamata amma lokacin da ka fara kokarin komawa zuwa gare ta za ka dawo da ita zuwa gare ka to ta zama wancan abin kenan an fahimci tashbihin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk mutumin da ya kyauta to ka fitar da kanka ka fitar da ranka da wannan kyautar da kai ta tafi kenan kawai kada ka bada abu ka rinka komawa kuma kana tunanin sa wannan ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan wa fi riwayatin malaiti haka nan ya zo a cikin wata ruwaya wannan ruwayar ita kuma ruwayar bukhari ce da muslim haka nan imam ahmad shi ma ya fitar da ita da abu dauda da imam an-nasa'i sun fitar da ita annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al'aidu fi hibatihi, wanda yake kokarin komawa cikin kyautarsa ya kokarin dawo da ita zuwa gare shi, kal a'id fi qaihi, kwatankacin wanda yake kokarin komawa ne zuwa ga me, zuwa ga amansa. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hadisi nabi an karbo shi daga Umar ibn al-Khattab, Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi, kala yace hamaltu ala farasin fi sabilillahi, yace na bada kyauta ko sadakar wani doki dan yada kalmar Allah madaukakin sarki. Hamaltu abin da yake nufi shine ya dau wani ya dau doki ya bada shi sadaka dan a fita jihadi saboda Allah, ya dauka ba ɗaya daga cikin sahabbai wannan doki, shi wannan doki sunansa al-wird, sunan dokin kenan al-wird. Asalin dokin na Tamim ne bin Aws ne dari, asalin dokin nasa ne shi, kuma Tamim sai ya bada kyautar dokin ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada kyautar dokin wa sayyidina Umar. To shi kuma sayyidina Umar lokacin da ga tafiya yaki yayi, za a tafi yaki, shi yana da dokin da zai je yaki a kansa, amma ga ɗaya daga cikin sabai ba shi da dokin da zai je yaki a kansa, saboda haka sai ya dau wannan dokin sai ya bashi sai gashi ka je kai maka jihadi a kansa. Saboda haka sayyidina Umar ya bada kyautar dokin saboda Allah, yace fa adaahu allazi kana indahu, sayyidina Umar yace fa adaahu allazi kana indahu, sai wanda dokin yake wajensa, wanda na bashi kyautar dokin sai ya tozarta dokin, ya wulakanta dokin, ya kasance dokin ya rame, ya karmashi, ya kanjame, baya kula da shi wajen bashi abincin da ya kamata. Fa arabtu an ashtariyahu, sai sayyidina Umar ce sai ne niyan da sai wannan dokin daga gare shi. Ina ba ta an fahimta, saboda shi sayyidina Umar abin da ya dauka tunda siya je da kudin sa, gani yake ai kamar ba komawa bane cikin kyautarsa, ba kokarin dawo da abin da ya bane, kuma kun ga ku fahimci dalilin da yasa sayyidina Umar zai yi me, zai sai dokin wulakanta shi ake, inda ya kula da shi ya rike shi ba zai saye shi ba, amma wulakancin da aka yi wa dokin da tozarta shi sai ya ce to bari ya saye shi ya dawo da shi ya kara kula da shi dan me bi ya kara ba da wani a ya kara ba wani a cigaba da jihadi da shi. Yace wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin, dan Umar yace nayi tsammani na jita cewa zai sayar da wannan dokin nasa da tsada da arha, tunda me ya riga ya lalata shi. Fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, yace amma sai na tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin na kai zuwa ga siyan nasa. Fa qala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tashtarihi, kada ka sake ka siye shi ya Umar, kada ka sake ka siye shi ya Umar, wala ta'ud fi sadaqatika, kada ka koma cikin sadakar ka, sadakar da ka bayar ka ringa kokarin kuma dawo da ita zuwa gare ka, kada kai haka. Wa in ataakahu bi dirhamin, koda zai baka shi a dirhami ɗaya kawai, kamar ka ce ko da zai baka shi a naira ɗaya, abin ya kai 10,000 ko 20,000, sai ka ba wa mutum shi kyauta, sai ka je za ka saya, sai ya ce kawo naira ɗaya babu komai, to haramun ne kai ka karɓe shi a wani naira ɗaya, don kai haka ka kasance kamar wancan mutumin ko kuma kamar wancan karen da ya amaye me ya kokarin lashe aminsa. Haka annabi ce da sayyidina Umar, wa inna ataakahu bi dirhami fa inna al-a'ida fihi fi sadaqatihi, saboda mai kokarin komawa cikin sadakar sai dawo da ita zuwa gare shi, kal a'id fi qaihi, dai suke kamar mai komawa ne zuwa ga amansa. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Qawluhu, fadin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi, hamaltu, ko kuma fadin sayyidina Umar a cikin hadisin da yace hamaltu ala farasin fi sabilillahi, ma'anarsa shine tasaddaqtu bihi ala ba'dil mujahidina, ma'ana nayi sadaka wa wannan dokin ga wani daga cikin masu jihadi, na bada shi sadaka a wajen ɗaya daga cikin masu jihadi. Yawwa, wannan hadisi shi ma ɗaya ne daga cikin makamantan hadisan da muka wuto a baya, wanda yake bayani game da haramcin komawa cikin sadaka. Ka kaddara ka ba mutum kyautar wani abu, ka ba shi kyautar gida, ka ba shi kyautar abin hawa, ka ba shi kyautar ko menene, sai ka ga ya lalata wannan abin, ya wulakanta shi, to kai a matsayin wanda ka ba da kyautarsa dan uwa haramun ne ka je ka siye shi, ko ya kawo maka ya ce ka siya, sai ka ce ba za ka siya ba. Amma babu laifi idan ya je sayarwa wani, kai kuma sai ka je ka siya a wajen wani, babu laifi. amma tsakanin kai da shi ku yi ciniki mubasharatan cewa ya siyan maka to wannan haramun ne dan wannan fata an fahimta ko to wannan shine abin da babin yake mana bayani Allah madaukakin sarki ya samu dace malaita babu ta'kidi tahrimi malil yatimi babin da zai bayani game da karfafa haramcin cin dukiyar maraya babin da zai bayani game da karfafa haramcin cin dukiyar maraya ma'ana karfafar hanin ko haramcin za a yi daman cin haramcin da akwai shi amma mallan yana so ya kawo maka abin da zai nuna maka lallai cin dukiyar maraya abu ne da yake mai hadari lallai akwai matsala babba a rayuwar mutum ta duniya kamar yadda akwai matsala babba a rayuwar mutum ta lahiran idan Allah ya tashi kiyamarsa a cikin cin dukiyar maraya malami suka ce galibi idan za a yi bayani game da cin dukiyar maraya ana bayani da ana kawo lafazin al'akalu ci to amma ba lalle ne duk wanda ya sare da dukiyar maraya ci yayi ba haka ne ba lalle ne duk wanda ya wulakanta dukiyar maraya ci yayi ba wani abin yayi da shi to sai malami suka ce abinda ake nufi da al'akalu anan waje shine itlafuhu bi ayi halin min al-ahwal itlafuhu bi ayi halin min al-ahwal ma'ana wulakanta dukiyar da sarayar da ita da lalata ta a cikin kowanne hali daga cikin halaye ba lalle sai mutum ya ci ba ba lalle sai mutum yayi amfani da ita wajen ci ba duk hanyar da mutum ya bi wajen lalata dukiyar maraya ya shiga cikin narko ko wa'idin da zamu ambata a cikin hadisa wanda ake cewa maraya ɗan uwa shine wanda yake bai kai shekarun balaga ba sannan mahaifinsa namiji ya rasu wannan shine maraya so haka duk inda ake bayani game da a tausayawa maraya a ji kan maraya a yi wa maraya kaza ana bayani game da irin waɗannan ne wanda yake ƙaramin yaro bai kai shekarun balaga ba mahaifinsa namiji ya rasu wanda mahaifiyarsa mace ta rasu bai kai shekarun balaga ba wanda ba sunansa maraya ba dan da babansa ko ba sunansa maraya ba haka nan wanda ya girma kai shekarun balaga mahaifinsa ya rasu wannan ba shi ma ba maraya bane shi wannan mai gata ne sosai dan yana da karfin da zai fita zai nema bai zamto maraya ba saboda haka duk nasosin da zamu karanta za ku kalle su ne a wajen irin waɗannan kawai a wajen wanda aka ce karamin yaro ne ya rasu ba mahaifinsa ya rasu bai kai shekarun balaga ba qala Allahu ta'ala malaiti Allah madaukakin sarki yace إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما للي حقيقة وأن دسكي تندوكير مرايا ظلما دزالنتي إنما أداة حصر كأي يأكلون في بطونهم نارا باب أبن دسكي تي أتكن سيوت جهنم أنه أم فهمتا shi sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo adatu hasrin kamar babu komai a cikin su da suke ci babu wani abu da suke ci a cikin cikin su sai wuta jahannama kawai so haka duk mutumin da yake cin dukiyar maraya duk mutumin da yake wulakanta dukiyar maraya duk mutumin da ya sarar da dukiyar maraya to ya sani wutar jahannama wuta balbal ya sarar wuta balbal ya ci a cikin cikin sa sai Allah madaukakin sarki ya ce wasayaslawna sa'ira da sannu kuma ya su shiga cikin wutar jahannama Allah kiyaye amin wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kara cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya nan ba ma ce akai ku ci ba kada ku yi mai kusanta ina fata an fahimta kada ku kusanci dukiyar maraya wannan kaiwa matuƙa ne wajen nuna haramci da tsoratarwa da firgitarwa game da abin da ya shafi dukiyar maraya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabu zina haka ne wala taqrabu zina kada ka je kusa da zina saboda kafin ka je kusa da zina akwai abubuwa da yawa akwai muqaddimat haka ne ko akwai abubuwan da za su gabatar da kai zuwa ga zinan kafin ka kai zuwa gare ta to su ma kada ka je zuwa gare su duk abin da ka san zai kai ka zuwa ga zina kada kai zuwa gare shi to haka dukiyar maraya wala taqrabu malal yatimi kada ku je kusa da dukiyar maraya ballantana kuma a ci ballantana a kwace ballantana a yi masa sama da fadi ballantana ya masa fashin gida ko fashin gona ko fashin kaza da sauransu. Allah ya ce kusa da ita maka kada kaje illa billati hi ahsan, sai abin da yake ahsan mafi kyautatawa, ba sai illa billati hiya hasana ba, ba ta illa billati hiya hasana ba, illa billati hiya ahsan, mafi kyau, mafi kyau. Akwai alhasan, akwai ahsan, haka ne? Yawwa. To ba ta illa billati hiya hasan ba, sai aka ce sai abin da yake mafi kyau. Ma'ana duk abin da ka san wannan dukiyar maraya ce tana hannunka, to kada kai abin da za ta saraya. Yadda ka san za ka tsare dukiyarka, lallai ne ka tsare dukiyar maraya haka. Ka kaddara cewa dukiyar maraya tana hannunka, Allah madaukakin sarki ya baka kulawa da ita, saboda kana da alaka da shi, aka ga yaro ne karami ko ba shi da hankali, bar a baka ka kula da ita. To duk inda ka san ba za ka sa dukiyarka ba, kada ka sa dukiyar marayan nan a ciki. Duk inda ka san ba za ka sa dukiyarka a ciki ba, kada ka sa dukiyar marayan nan. Sannan baya halatta duk wani business da za a yi da dukiyar wanda hankalinka bai kwanta da shi ba, ka sa shi, kada ka sa masa dukiyarsa a nan. Sannan ko wanne ya zo a ran kuɗi ko abin da ya kamata ka, kada ka ara kuɗin maraya ka ce za ka ba da shi, don akwai yiwuwar wannan kuɗin ya tafi, kada ya me, kada ya dawo. Kai ko kai ne kada ka ara kuɗin maraya ka ce za ka ci ko za ka juya, ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Don da yawa abin da yake faruwa kenan, wani an ɗauki naira miliyan 10, miliyan 20, miliyan kaza fili gona, an ba shi na maraya, amma kuma shi sai ƙoƙarin gina kansa da wannan dukiyar marayan, marayan bai san abin da ake ciki ba. Dukiyar maraya nawa ce, an nika miliyan 10, amma abin da yake da wannan kuɗin shi ne business, yana juya kuɗin nan, suna kawo masa riba, riba na aljihun sai ke sabarwar maraya. Shi da kyau abin da yake bukata shi ne akwai miliyan 10 maraya a wajen, ta wannan shi ma zalunci, zalunci ne. Amma idan ya kasance akwai dukiyar maraya a hannun mutum, sannan iyalan shi marayan da shi wanda duke suke hannun nasa sun yarda akan ya kamata a ce a juya dukiyar, a rinka namuyinta, a rinka namuyinta, saboda kada me, kada zakata cinye ta, to babu laifi wannan. Akwai dukiyar maraya a hannunka, naira miliyan 2 ko naira miliyan 3, naira miliyan 2 ko naira miliyan 3 sun isa zakka, to duk shekara sai an fitowa da wannan dukiyar zakka. An fahimta? Dan ita dukiya zakka, ita zakka dukiya ake kallo, ba mai dukiyar ba. Shi yasa ko dan jariri in yana da kuɗi da sun kai nisabi, za a kalli dukiyar, za a fitar masa da zakka. To saboda kada dukiyar ta salwanta saboda fitar da zakka yau da kullum, sai a kokari a rinka mai, a rinka juya ta. To kai da aka ba alakin juyawar, sai ka dubi Allah madaukakin sarki, idan kana da wadata to ka juya masa dukiyarsa, ka dawo masa da ribarsa. Idan kuma ba ka da wadata, kai ma mabukaci ne, to babu laifi ka ɗauki gwargwadon wahalarka. Ya kuwa wannan fata an fahimta, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, ka ɗauki gwargwadon wahalarka. Wannan kuma ya danganta da tsoron Allahnka, kai tsakaninka da Ubangijinka. In ka ɗauki abin da ya fi ƙarfin aikinka kai da Allah, Allah madaukakin sarki ya ce wa batulul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Allah ce fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim wa kafa billahi hasiba. Allah ce ku gwada marayu, ku gwada hankalin su da tunanin su, daidaita su ta kawo yadda ya kamata a dukiyar su a basu. Ba abin da ake nufi hankali da tunani shine mutum ya girma ba, a'a, mutum yana da hankalin da idan ka bashi dukiya zai iya kula da ita, shine abin da ake nufi. Kai da aka ba amanar dukiyar maraya, to kada ka ɗauki dukiyar ka bashi sai kaga yayi hankali, shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa batulul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan. Idan kuka tsinkayi shari'a daga gare su, ba za ka bashi dukiya zai tamfare dinta ba, ya je ya sai motoci, ya sai iPhone 17, ya sai kaza da kaza da sauransu, kaga wannan bai hankali ba, ba haka bane? A wannan zamanin ya ga miliyan 2 a hannunsa, a ce kudin gadon ka ne, ya je ya sai mota, kaje sai iPhone ya je kaza ya kaza to kaga wannan bashi da hankali ba zaka bashi dukiyar sa ba eh sai an fahimci wanda yake neman sabon garu ko kokantin kwari eh wanda yake neman sabon garu ko kokantin kwari ko ta sana'a da ta rike shi sai a ce to wannan yayi hankali sai da Allah kawu ko baffa da Allah ana neman jarin 150,000 ne da Allah saboda akwai wani business na hango iri kaza ina so na fara shi to kaga wannan arziki yake nema kenan an fahimta amma zai sami ka ce da Allah ina da naira 50,000 so nake a cikin da Allah da sai mashin roba kaga wannan bashi da hankali me yasa saboda bashi da sana'a amma roba yake nema ina fata an fahimta ya kamata ka fara samun abin da zai rike kanka sannan sai ka sai roba to bari wanda zai ce a cika masa sai waya eh a cika masa sai waya 150,000 ko 100,000 kaza kaga akwai matsala haka Allah madaukakin sarki yace ku jarraba su ku gwada su sai kun in kayo kun ga sun yi hankali Allah yace to sai ku ba su dukiyar su Allah yace ga mai wadata to ya kame ba sai ya dauko mai ba daga cikin dukiyar maraya dan taimako ne Allah zai ba shi lada akan haka annabi kira da amci tsara tabbata a gare shi yace ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna dani da wanda yake kula da maraya yake tattalin maraya kamar wadannan in ya tsanne guda biyu a cikin aljanna haka annabi yace sallallahu alaihi wasallam da shi da mai kula da maraya to sai kai la'akari da wannan sai ka kame amma sai Allah madaukakin sarki cewa man kana faqiran idan mutun shi ma mabukaci ne to falya akul amma me bil ma'ruf ya dan tsakura ya ci amma da kyautatawa aka ce da kyautatawa shine gargadan bukata a kalli me irin aikin sa wanda ya irin wahala irin tasa nawa ya kamata a bashi sai ya dauka misali a cikin albashi za a sa masa wanda ya wahala da dukiyar irin tasa nawa ya kamata a bashi dubu ta 50,000 60,000 kaza to sai a ware sai a rika bashi haka Allah madaukakin sarki yace yace fa idza dafatum ilaihim amwalahum idan lokaci yayi da kuka ga ya kamata a ce kun dawo musu da dukiyoyin su to fa ashidu alaihim ku kafa musu shaida eh ka kira wasu manyan mutane wanda ake ganin mutuncin su masu girma sai ka ce to dukiyar wani da Allah madaukakin sarki damka ta amana a hannuna da mahaifin sai mutu ya bari ga ta a hannuna kaza ne a dauko rubutun da ake gashi naira miliyan kaza ne filaye kaza ne da waje kaza yanzu naga ya isa mutun shi ma ya kawo hankali naga ya kamata in dawo mata dukiyar sa zuwa gare shi saboda ka ga ku ne a matsayin shaidu sai ka dauko duk document din shi gaba ɗaya da komai sai ka dauka sai ka bashi idan sai ka zaka rubuta masa idan kashi ne sai ka dauka sai ka bashi a gaban shaidu kowa yana gani shikenan ka fita yan uwa haka ya kamata abu maraya tattalin sa ake maraya alkin tashi ake saboda kamar ya rasa wani fikire daga cikin fakafakan sa ya rasa mai kula da shi ya rasa mai daukar nauyin sa to kula ake da shi tattalin sa ake shi sa Allah madaukakin sarki ya nar ko kware da gaske a wajen taba abin da ya shafi maraya فقال تعالى الله مرؤك سركي ويسألونك عن اليتامى سنا تنبيرك غمد مرايا منين حكمت مرايا يعني وانا آير تنا تكين سورة البقرة معلمي سكا تي سابي سكا وان نبت إرادة أمن تيس أرى تبتا أغريشي تنبايا باين الله مرؤك سركي ياتي كاد أكسنتي دوكي مرايا كوكما آياتي وان دسكتين دوكي مرايا دزالنتي للي سنا تنغوتاني أتكين تكين سو to sai hankalin sa bai tashi da suka tashi sai suka ware komai na maraya daban hatta abincin da ake abincin gandu a zubawa kowa a cikin gida da maraya shi ma yazo ya zauna ya ci sai suka raba tukunyar maraya daban tukunyar gida daban kun ga akwai wahala ko suka ware dukiyar su tasu daban ta maraya daban wajen juyawa duk da akwai wahala saboda wannan ayar to da abin ya musu tsauri shine suke tambayar annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi abin ya kamata ya kasance wannan abin da muke yanzu gaskiya akwai wahala to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayar yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka game da sha'anin marayu ce ku islahul lahum khair tace kyautatawa a ta alkhairi ake bukata daga gare su game da marayun abin nufi idan za su hada abincin su da nasu su hada dukiyar su da tasu babban abin da ake bukata shine kyautatawa ake bukata wa in tu khaliquhum idan suka takuɗe da su suka takuɗe abincin su da nasu suka takuɗe dukiyar su da tasu fa ikhwanukum ay an uwanku ne abinda da ake bukata shine adalci kada kai abinda bai kamata ba akan dukiyarsa kada kai abinda bai kamata ba akan abincinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih lalle Allah madaukakin sarki yana sanin al-mufsid mabarnaci wanda zai ci dukiyar maraya da barna da ganganci min al-muslih kamar yadda Allah madaukakin sarki yana sanin wanda kuma yake alkinta dukiyar maraya dan ya gyara ta Allah madaukakin sarki ya san kowa daga ciki wanda zai ci dukiyar maraya Allah madaukakin sarki ya san shi wanda zai tattalin dukiyar maraya Allah madaukakin sarki ya san shi saboda haka kada ka ga kai kana da dangantaka da dukiyar da shi marayan ta yadda babu wanda isa maka karan tsaye akan sa kanin babansa ne kai wan babansa ne kai wansa ne kai kaninsa ne kai kana da wata alaka ta kusa da kai dukiyar sai aka tattara gaba ɗaya sai aka baka sai kaga yanzu kai ne kuma kai kuma karamin yaro ne idan mutanen waje ba su san halin da ake ciki ba Allah madaukakin sarki bai sani ba ya sani saboda haka wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah yana sanin wanda yake barna a cikin dukiyar maraya kamar yadda kuma shi yake sanin wanda yake kokarin gyara da tattalin dukiyar maraya mala yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu hadisi na farko an karbo shi daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annab tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ijtanibu as-sab' al-mubiqati annab tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ku nisanci ku guji wasu abubuwa guda bakwai al-mubiqati ay al-muhlikati masu halakarwa abubuwa ne guda bakwai kowanne ɗaya daga cikin su mai halakarwa ne mai tunkuɗa mutum ne zuwa wutar jahannama Allah ya kiyaye mu daga su gaba ɗaya annabi ya mana gargaɗi ya ja kunnen mai ce lallai mu guje su qalu sai sabai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah ma hunna waɗanne abubuwa ne waɗanne abubuwa guda bakwai qala sai annabi ya jero su kamar haka sai ce na farko ashirku billahi shine shirka da Allah hada Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta hada Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta da kowanne nau'i daga cikin nau'ikan bauta shirka tana da nau'i kala-kala akwai shirka a cikin rububiyar Allah madaukakin sarki akwai shirka a cikin uluhiyarsa akwai shirka a cikin asma'ihi fi asma'ihi wa sifatihi kamar yadda akwai shirka a cikin wujudullahi subhanahu wata'ala ma'ana samuwar Allah madaukakin sarki mutum ya inkarin samuwar Allah madaukakin sarki wannan kafirci ne mutum yayi shirka da Allah madaukakin sarki a cikin rububiyya sai aka ce rububiyya shine ayyukan Allah madaukakin sarki kawo rana kawo dare saukar da ruwan sama bada arziki bada haihuwa fitar da tsirrai wannan duk aikin waye duk aikin Allah madaukakin sarki ne to mutum ya raya wannan abubuwan ɗaya daga ciki da ma wanda ba su ba wanin Allah zai iya yin ɗaya daga cikin su to wannan yayi shirka ɗan uwan fahimta saboda haka hada Allah madaukakin sarki ne da bauta a cikin wannan haka nan mutum ya shirka wa Allah madaukakin sarki a cikin uluhiyarsa uluhiyya kuma shine aikin bawa wajen mu'amalantar Allah madaukakin sarki aikin bawa wajen mu'amalantar Allah madaukakin sarki kamar addu'a kamar tawakkali kamar isti'ana kamar istighafa kamar isti'aza da sauran waɗannan abubuwa idan zaka nemi tsari da wa ake neman tsari da Allah madaukakin sarki idan zaka nemi taimako da wa ake neman taimako Allah madaukakin sarki da wa ake neman agaji Allah madaukakin sarki idan kana zaka yi roƙo wa ake roƙo Allah subhanahu wata'ala to idan ka nemi wani abu a wajen wani Allah ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata kai shirka so da ka ya shiga cikin shirka hakanan al-asma' wa sifat sunayen Allah subhanahu wata'ala da siffofinsa mutum ya kafirce wani sashi daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ko siffofinsa wannan shi ma shirka ce ƴan uwa shirka abu ne mai faɗi a wanda ba muhallinsa bane yanzu amma dai muna bayani ne game da abu na farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata sai abu na biyu daga cikin as-sab' al-mubiqat shine as-sihr asiru shine tsafi in aka ce asiru zaka iya cewa shine tsafi shine bokanti shine dabo shine tsubbu duk shine aiko akwai sunayen madad da ake ga musu ba wannan ba duk shine shi ma wannan ɗaya daga cikin abin da yake halaka mutum kuma yana ɗaya daga cikin abin da yin sa kafircewa Allah madaukakin sarki ne haka ne ko yin tsafi ko shirka ko sihiri ko bokanci wannan kafircewa Allah madaukakin sarki ne kai tsaye mutumin da yake boka ko dan duba ko mai sihiri wannan kafiri ne a shari'ar musulunci kafiri ne idan ka kalli cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya bayani game da kisar annabi suleiman wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa mai sihira to kun ga kafirci na farko kenan da Allah madaukakin sarki ya fara jingina masu bokanci yace walakinna shayatina kafaru sai dai shaydanu ne suka kafarta saboda me yu'allimuna an-nasa sihira suna sanar da mutane me sihiri ba ma wayin sihirin ba koyar da sihirin ma shi kansa menene kafirci ne can karshe Allah madaukakin sarki ta ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الله مرحبا كنسر كيرتي ولقد علموا حقيقة سنسل لمن اشتراه واند دي أقرنسي الشهري أي كتسهري كوين سهري ما له في الآخرة من خلاق باشد كوان إرربو على هرا واي واند باشد كوان إرربو على هرا كافريني ba su ne Allah madaukakin sarki ce ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa ma illa an-nar su ne so da ka ɗan uwa sihiri kafirci ne shi ma fita ne daga addinin musulunci mana ɗaya daga cikin as-sab'ul mubiqat abubuwa guda bakwai da suke halakarwa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambata abna uku wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqqi da kashe ran da Allah madaukakin sarki haramta kashe shi sai da haƙi ma'ana sai da haƙin da shari'a ta bada dama za a iya kashe shi shari'ar musulunci ta bawa rai kariya dukkanin rai na mutum haramun ne a zubar da shi haramun ne a salwantar da shi sai idan yayi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku abu na farko shine idan ya bi addinin musulunci idan mutum yayi ridda to shari'ar musulunci ta bada dama a yi me azabar da jininsa shine at-tariku li dinihi al-mufariq lil jama'a wanda ya ba addinin sa ya kuma fita daga cikin jama'ar musulmi to wannan babu laifi sai aka kashe shi haka nan kuma karkashin wannan na farkon ya shiga mutanen da aka kai musu hari dan a yake su a dare su addinin musulunci bas karba kalmar shahada ba to su ma kashe su a lokacin babu komai an zubar da jininsa a banza shi sa lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an ya koki kala irin wannan yakin ne aiko yawa kafirai ne wanda suka yi bautatawa Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya umarci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yake su na biyu wanda ya halatta a zubar da jininsa shine wan nafsu bin nafs shine mutumin da ya kisan kai shi wannan musulmi ne ba kafiri bane amma sai ya samu wani mutum dan uwansa mai rai irin nasa sai lantar da ransa ya kashe shi to shi ma fitar da ran da yayi na mutum daya shi ma sai a same shi a yi me a fitar da nasara wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udna bil udni was sinna wal juruha qisas alqurani akwai dadi faman tasaddaqa bi fa huwa kafaratullah saboda haka duk wanda ya san yan uwa idan ya kisan kai za a kashe shi wallahi zai kiyaye ايه سنة هو القتل انفى من القتل كرم غنى للاربا وتن ادا تن ا لوكوتين جاهليه سنة هو القتل انفى من القتل كيسا شيني ابن دا يكي كوري كيسا دان اوانسا با هكا بني دو وندا يسان اذا يكشي دان اوانسا مسلمي ذا اكشي شي دا الله زي يدين سرون تدرى شيسا قاعده الدين المسلمتي اذا متون غوما mutum goma suka hada kai suka kashe mutum ɗaya duk goma nan sai an kashe su an fahimta mutum goma su hada kai su kashe mutum ɗaya musulmi dukkaninsu sai an kashe su shine ga aidar addinin musulunci sayyidina Umar yake cewa da a ce mutanen wani gari ya faɗi sunan garin za su hada akan zubar da mutum jinin mutum daya yace wallahi duk sai na sa an kashe su gaba daya duka sai na sa an kashe su amma ɗan uwa yanzu abin da yasa kuka ga kisa yayi yawa saboda babu matakin da ya kamata ba daukan matakin da ya kamata shi yasa daman karshen ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa yukthirul harj al harj zai yawaita sabai suka ce wa mal harj ya rasulullah me kake nufi da al harj annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al qatl kisan kai yanzu yana faruwa ko bai faruwa to wannan shi kinuna mana cewa ashe mana abinda ake cewa akhirul zaman kin mana karshen zamani ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama ne kaga mutum babu abinda ya an kashe shi kawai kullun kawayi gari inda zaka sa kunnanka a inda ake bada labarai sai kaji an kashe wani ko da ki kashe mutum ɗaya ma yanzu ai ya zama kawayanci ba kuma iya Najeriya bane ƴan uwa duniyar ce gaba ɗaya haka kisan kai ya zama abinda ba komai ba to ɗaya daga cikin abin da yake halakarwa shi ne akwai me akwai kisan kai Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa aklur riba nabiyar ko na hudu ko na hudu ne ko na biyar na hudu ko wa aklur riba da cin riba shine in aka ce riba ko dai ribal qarb ko ribal nasi dukkan su ta shiga ciki riba kala biyu ce akwai ribal qarb akwai ribal nasi ribal qarb ko kuma ribal fadl makirata da ribal fadl saboda ya tafi mamaye abubuwan riba fifiko ita ce abinda zaka bada naira 10 a baka naira 15 ɗan uwa mu fahimci wani abu wannan abin ana kuskure da yawa a cikinsa mutane da yawa wallahi suna ta'ammali da riba a cikin al'amuransa ne da kullum ba su sani ba mutum yana ta'ammali da riba a cikin kasuwancinsa a cikin abincin da yake ci a cikin tufafin da yake dinkawa iyalinsa bai sani ba wanda Allah madaukakin sarki ya ce yamhaqullahu ar-riba wa me wa yurbi sadaqat Allah yana subhanahu wa ta'ala yana cire yana tafiyar da albarkar riba yana kuma ƙara albarkar me sadaka to shi sa za ku ga da yawa daga cikin al'amuranmu da yanzu ba sa yin albarka saboda me akwai riba a ciki duk mutumin da zai baka bashi duk mutumin da zai baka bashi ta kowace irin fuska kada kai dai dura maka sisi duk mutumin da ya baka bashi ka ƙara masa kwandala da kai da shi duk kun zama tsinanin Allah madaukakin sarki Allah ya tsine masa kai ma da ka bayar Allah ya tsine maka naira ɗaya wallahi in ka ƙara masa naira ɗaya to da ka duk wanda zai baka bashi ya baka bashi kawai amma ya ce sai ka ƙara naira 5 naira 10 naira 20 naira kaza wallahi haramun ne bayan tsinuwar Allah madaukakin sarki ga yaƙi ga Allah madaukakin sarki kai ga yaƙi Allah madaukakin sarki kaga akwai matsala sai kuma riban nasi ita ce ribar jinkiri ita kuma shine tana shiga a cikin abin da ya shafi kuɗi da kuma kayan abinci yanzu mu kaddara in za ka yi ciniki na kayan abinci shinkafa da shinkafa misali za ka bani shinkafa an baka shinkafa ƴar uwarta to dole ne sai ya kasance an samu shar'ai guda biyu na farko yadan bi yadin na biyu kuma mithlan bi mithli sai ya kasance hannu da hannu in baka shinkafa kwano biyu ka bani shinkafa kwano biyu in baka a lokacin ka karba a lokacin amma da zan baka shinkafa kwano biyu in jinkirta ban kawo maka ka jinkirta ba kawo wata shinkafar kwano biyu ba jinkiri ya shiga wannan riba ta shiga ciki shi ma haramun ne an fahimta ƴan uwa ko kuma masu canjin kuɗi in zaka canza kuɗi idan naira ce da naira zan baka naira irin ta Najeriya ka bani naira irin ta Najeriya ko sabuwa ce ko yanzu ta fito daga cikin inji kai kuma taka yanzu aka kwato ta daga bakin kura saboda tsufa wallahi haramun ne ka ƙara masa naira 5 wato ku fahimta irin da sallah ana wannan irin abubuwan da yawa ko akwai wanda zaka kuɗi suke zuwa su ajiye akan tebur a bakin titi sababbi rafa yan naira 10 20 50 in ka je ka kai musu naira 5,000 kaga rafa nawa kenan ba naira 50 ba to zaka ara musu naira 1,000 ko naira 100
ba haka ake yi ba to wanne naira 100 da ka kara musu ka ba su riba su kuma sun karbi riba kai ka zama tsinanne su ma sun zama tsinannu inji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba inji ne ba haka al'amarin yake saboda haka duk wanda zai baka sabon kudi ya baka dan Allah kawai yawa duk wanda zai baka sabon kudi ya baka sabon kudi dan Allah amma kai da kake zuwa ka samu sabon kudi ka rinka bayarwa ana baka ana dora maka wani abu a ciki ka sani wallahi yaki kake da Allah madaukakin sarki duk wannan abin da aka kara maka din haramun ne ba za su yi maka albarka ba haramun ne amma idan ya kasance kudin da akwai bambanci to babu laifi a samu me fifiko Najeriya tana da naira America tana da me dala ba haka bane to kaga ba zan bada dala daya a ban dala America guda daya ba za ta yi yanzu ka bada dala America guda daya naira Najeriya na zo a baka 700 saboda Allah wannan irin yayi ne saboda Allah dala daya 700 dala daya 700 yanzu takaddar takaddar dala irin dalan nan ta dala 100 guda daya guda kulli daya cika maka ce naira 100 naira 100 ko ta Najeriya to haka dala America take dala 100 yanzu in ka bada ita nawa za ba kudin Najeriya 60,000 70 ka bada 100 an baka 70,000 ita dala yanzu misali takaddar ne takaddar dala tunda bata kai ma kudin mu girma ba idan ka sata aljiwa zai san da ita amma 70,000 baka sa su anan to babu laifi ka bada dala daya a baka naira 700 to amma sai dole sai an samu sharadi guda ɗaya shine yadan biyadin hannu da hannu ina fata an fahimta idan na kawo idan na je da kuɗi na zan yi canji a wafa to dole ne idan na bada kuɗi na a bani dala a lokacin idan jinkiri ya shiga an samu riban nasi riba ta shiga cikin yan uwa shi ba wannan haramun ne shi ba wannan haramun ne haka nan wa alaikum salam na'am na'am eh yana cewa idan ka fara mu wai aiki suke kai suka samu wannan to inda ya bada wannan kofar inda ya bada wannan kofar duk wanda ma zaka duk wanda zaka kara wani kudi ko wani abu shi ma aiki yayi ai ba bambanci ai inda kudi irin su daya inda kudi irin su daya wallahi haramun ne duk wanda ya halatta maka wannan babu wata hujja da yake ita daga Allah ko daga manzansa wallahi daga aljusa zai zarafa ta kawai baka abin babu wannan yanzu misali za a yi canjin masara da shinkafa kaga masara da shinkafa akwai bambanci ko to babu laifi ka bada masara kwano biyu a baka shinkafa kwano daya amma dole sai an samu sharadi guda daya shine me yadan biyadin ka zo da shinkafa ka kwano daya ya zo da masara ta kwano biyu sai ai musanyi hannu da hannu shikenan jinkirin shine abin da shari'a ta hana Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa riba tana daya daga cikin abin da yake as-saba'ul mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakarwa sai abu na shida sai abu na biyar kai wa akalu malil yatimi wannan shine malin shayi din mu ko wa akalu malil yatimi da cin dukiyar maraya ta kowanne irin fanni sarrafa ta almabazarantar da ita wulakanta ta duk ya shiga ciki kamar yadda muka bayani a baya ba sai ka ci ba wannan shi ma haramun ne wannan mun yi bayani mai tsayi a baya wa tawalli yawmaz zahfi na shida kenan shine da juya baya dan mutun ya gudu lokacin da ake yaki idan ana yaki tsakanin musulmi da kafirai duk wanda ya gudu yayi haramun ba daidai bane ba a guduwa ba a guduwa sai dai da sharadi idan zaka gudu ne ka koma cikin wata runduna babba da tufofi kuke ciki dan a ƙara shiri a dawo a kimta to wannan babu laifi kamar yadda Allah madaukakin sarki ta ayyul ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله الله يا كو دان كوك ايماني لا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا يا كو دان كوك ايماني اذا كوك دان ودان سكاي سكا كافرتيو الله مدوكين سركي افيلين داغا وجن كفساوا فلا تولوهم الادبار كدا كوجيا مس بايدان غدوا Allah ya ce mai wallihim yawma idhin dubarahu wanda duk ya sake ya juyawa kafirai bayan sa lokacin da ake yaki a wannan ranar sai Allah ya kawo sharadi istisna'i sai yace illa mutaharrifan liqitali sai dai idan mutun yana kokarin kimtsi ne ya shirya dan ya ƙara dawowa ya kai hari kamar irin abin da Bahaushe yake cewa jada baya irin na rago an gane ko ai kun ga wannan ba tsoro bane jada baya yake kimtsa sannan ya dawo ya ƙara karo ko to irin wannan abin nan din aw mutahayyizan ila fi'a ko mutun yana kokarin tarewa ya shiga cikin wata babbar runduna da tafi wannan to shine aka ce babu komai wannan amma duk wanda ya daya daga duk wanda bai daya daga ciki bai gudu sai Allah ya ce faqad ba'a bi ghadabin minallah tabbas ya kuma da fushin Allah madaukakin sarki sakamakon gudun nan dai saboda ka gudu a wajen yaki na daya daga cikin kabira manya-manyan zulubai sai na karshe wa qafful muhsanatil mu'minatil ghafilati da yi wa matayen da suke muhsinati katangagu mu'minati mu'minai ghafilati gafalallu kai musu kazafi ka jefe su da zina ko ka jefe su da wata mummunar dabi'a me yasa aka ce musu ghafilat saboda su gafalallu ne ma game da aikin da yake na sa'o basu ma san shi ba mataye ne kaman mu katangagu basu ma san irin waɗannan ayyukan ba sai ka rinka jifan su wallahi wanta kaza ce wanta ba ta da kirki wanta mazinaciya ce wanta tana biye-biyen maza kaza da kaza to wannan akwai matsala akan ka sosai da sosai idan Allah madaukakin sarki bai sa an kama ka a duniya ba to idan ka je can za a yi maka haddi a lahira idan kuma an kama ka a duniya to za a buƙaci ka kawo shaida ka kawo shaida idan babu shaida fa za a maka bulala nawa 80 bulala 80 shine hukunci na farko hukunci na biyu daga lokacin ka zama fasiki hukunci na uku ba za a ƙara karɓar shaidarka ba والذين يرمون المحصنات لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم وأولئك هم الفاسقون سألت إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم كوكاتو سي أمك بلالة كوكاتو سي أمك بلالة كوكاتو أنم بلالة تمانتن والله سي أمك in dai ka je gaban alƙali sai an maka ba yafe dan wato matsalar shine shi hukunci irin wannan ƴan uwa na haddi idan yazo zan alƙali ba a yafewa an fahimta duk hukunci da aka ce akwai haddi a kansa duk abin da zaka yi ku sasanta tsakaninka da wanda gai maka abin kafin a je zan alƙali in aka je zan alƙali wallahi ba yafewa mutun ya maka sata mutun ya zina aka kama shi mutun ya kazafi aka kawo shi zan alƙali to babu abin da kaga an dauko murtike ke bulala kace agar alaga fata malam ni dai aka yi wa kotu na yafi baka isa ba wallahi sai an masa kaga mutun yayi sata abinda ya sata kai rubu dinar alƙali yace aje a yanke masa hannu kace ya hannu a yanke masa hannu na yafi baka isa ba wallahi sai an guntuli ana sha ba ku labarin kissar sahabin nan a cikin sahih muslim da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi musu hukunci yana kwanta a masallaci ya kudindini da bargonsa bargoni a jikin sa kudin dinne da shi sai waraka sai wani mai dan hali yazo ya tattara karfin sa ya kukuye bargon sai ya bincike ya fita da gudu sai waraka sai ya tashi barawo sai aka kama shi ana kama shi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace a kwatanta bargon a gani ya kai rubu dinar aka kwatanta a gani yayi ya kai annabi yace aje yanke masa hannu sai rasulullah akan bargon zai yanke masa hannu na yafe masa yace wannan daga baya kenan kafin ka kawo shi ne kamata ka wannan tunda aka zo wallahi sai an yanke Allah ya sa mu dace. Amin. Yan uwa wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito al-mubikat annabi ta abinda ake nufi da malai ta abinda ake nufi da al-mubikat sune al-muhlikat abubuwan da suke halakarwa. Zamu dakata anan saboda lokaci yayi. Sai sati mai zamu tashi babu taghlidi tahrimir riba. Abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya. Amin. Kuskuren da baka yi Allah ya dauke sarki ya fi mana. فصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله